الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah da ya tara mu a wannan wuri dan amsa gareta ta daya daga cikin ƴan uwa ya samu karuwa ta haihuwa kuma ya kira ƴan uwa da bakin arziki domin ya gabatar da walima nuna godiyarsa ga Allah game da wannan arziki da Allah ya ba su to ita haihuwa dai sanin kowa ne ni'ima ce mai girma kuma arziki ne mai girma da Allah ke ba wa bayinsa shi yasa ma kai tsaye Allah sai kira haihuwa a matsayin kyauta ko baiwa sai Allah kisa mutane kashi uku dangane da haihuwa yake cewa lillahi mulku samawati wal ard yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura ay yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima har zuwa ƙarshen aya Allah yake cewa mulkin samai da ƙasa duka na Allah ne shi ke rike da su shi ke mallaka su ke sarrafa su yadda su sai ce shi Allah shi ke ba da kyauta ta ƴa mace ko ƴaƴa mata ga wanda yaso malami suka ta karkashin wannan aya wannan ta fito da daraja da kima na ƴaƴa mata saboda manzon Allah ya zo ya samu laraban jahiliya a bisa mummunar aqida ta kin aihuwar ƴa mace ko dan cewa wasu ƴaƴa mata ba sa zuwa yaki ba sa zuwa gona ba sa zuwa aiki da ɗan mijin ke zuwa ko kuma gudun cewa kar a kawo muku yaƙi garinku a zo a ci ku da yaƙi a kwashe ƴaƴan naku matan su zama bayi a wani guri za ka sai balarabe a lokacin jahiliya in ya fi abu sai zai binne ta da ranta don tsoron ɗayan abu guda biyun nan ko talauci kada ya shafe shi saboda yana da ƴaƴa mata su ɗawainiya ce su wahala ce kamar yadda ma ka gado na ɗabi'a ta jahiliya tunda har yanzu ku ta cikin mutane ko ba kai karin magana ma cikin zango ba a da yake wa ayyama ta bada lokacin babu wa'azin izala da yawa amma yanzu na gani an daina insha Allah ana ce musu menene sai bara ba ka ga mun ba da ana faɗa yake ko sai al'ada al'umma ta da wannan jahiliya na kin ƴaƴa mata saboda babu addini a cikin lokacin so amma da Allah ya faɗa sun mana cewa shi Allah kyauta ce ta shi sai yake ba wanda ya ga dama yace ƴaƴa mata haka sai da fara gabatar da ƴaƴa mata kafin maza sannan kuma ka samu hadisi masu tarin yawa dangane da falalar aihuwar ƴa mace wanda kai tsaye an samu hadisi masu tarin yawa tun cewa duk wanda ma Allah ba shi ƴaƴa mata ko ƴa mace sir aminan ya uga ya sauka lafiya duk wanda Allah ba shi ƴa mace yayi hakuri da tsawainiyarta ya mata tarbiyya har ya aurar da ita ɗaya ko biyu ko uku za ta zanto masa garkuwa ba zai shiga wuta ba kaga kuma a gurin ɗan namiji ba faɗi wannan ba saboda nuna maka kimar ƴa mace to kaga mutum ya Allah ba shi ƴa mace musamman aihuwar fari ba suka ce alamu ne na cewa Allah yana son shi wata babbar rahama da haka kaga sai mallam Umar murna cewa lalle alamu ne cewa Allah yana son shi babbar rahama da muke masa fatan kuma kai tabbata gare shi da kuma mu duka da aka mana haihuwar ƴaƴa mata da mazan gaba kida kuma Allah albarkaci ƴaƴan da ake haifa mana kuma ya bar labari cewa ta samu yarinya suna Ummu Kulsum ko kaga suna ne mai daɗi saboda sunan ƴar manzon Allah ne duk da cewa walala ko sunan wata yasa amma dai asalin sunan na ƴar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to kuma kaga daga cikin abin da manzon Allah ya faɗa mana dangane da saka ƴaƴa suna akwai kane mu suna mai muhimmanci kaga kuma ƙarshen daraja da muhimmanci na kirkirta ne mu sunan da annabi saka yasa muna mata fatan ta gaji ta farkon Allah sa mata albarka Allah raya ta Allah ba shi ikon gode masa Allah ba shi ikon daukan daure su to wannan kenan sannan dangane da haihuwa kame da musulunci tsara mana duk wani motsin ka da zaka yi Allah ya karantar da mu cewa ya zaka yi shi sai dai idan baka zuwa makaranta ne ko idan baka alaka da malamai na sunna saboda shi malamin sunna kullum yana nuna maka ne yadda Allah ya faɗa yadda annabi ya faɗa kawai domin kai kai ma ka tsira a tafita ne sabanin wanda ba na sunna ba to haka musulunci ya nuna mana cewa kamar ka haihuwa ta farko abu da ka fara ne farko shine an ci matar ka ta haihu yanzu to me za ka yi shine ka gode wa Allah bisa wannan ni'imar da ya baka misali sai dauko da layin cewa a ce maka congratulations ko ka ce matar ka asibiti ta haihu ya fito a ce maka ina mijin wance kaza gani to congratulations ina maka murna an haifi an maka haihuwa so mu a musulmi sakamakon wani suka ce ka nuna godiyarka ga Allah shine ka nuna Allah ka gode ka ce alhamdulillah kafin maka ce me aka haifa maka nuna cewa Allah ka gode domin a waccan adda muka da ta farko Allah ya gama da cewa yana ba da kyautar ƴaƴa mace ƴaƴa mata ka ga wanda ya so wani kuma ya ba shi ƴaƴa maza zalla wani kuma a takuda masa maza da mata sai ta kuma sai Allah ya bayar ya sa wani wanda ya so ko wanda ya ga dama daga cikin mutanansa a bayansa ba zai haihu ba kaga duka shi ma kuma arziki ne bai haihu ba ma arziki ne saboda akwai kimar da Allah ya mar da yawa to haka da Allah ya baka haihuwar ya kamata ka nuna Allah ka gode gode shi ne ka fita a zahiri cewa ka gode wa Allah sannan ka karɓi yarinyar ko yaron idan tabbata a sunna sai ka musu addu'o'i na neman tsari da kuma samun albarka kamar da Allah ya labari dangane da matar Imrana da aka da ta haifi ƴatna na Maryam take cewa aladarabbi inni wa za'atuha unsa tace ya Allah gashi na haifi yarinyar mata ce da ta dauka ta haifi ɗa namiji dan ta saka shi dan tumme hidima ga bisul muqaddis da kuma ga fiye mata ce ya ubangiji Allah alƙawarin da na ma na in ba da ɗana ya zama mai hidima masallaci to kuma gashi mata ce walaysa zakaru kal unsa kuma shi ita mace ba kamar ɗan namiji take ba kan dabi'unta da halayenta da kuma ayyukanta to amma duk da haka ya Allah wa inni sammaituha maryam na sa mata suna maryam kuma wa inni u'iduha bika wa zurriyyataha min ash-shaytanir rajim ina nima wata tsarin Allah ita kanta da kuma zuri'arta Allah ka kare su daga sharrin shaytan sallah ce kuma ka bawanta ta roka kaga saka tanto mai albarka sai ita ne Allah ya zaba ta da annabi Isa alayhi salam kaga addu'ar mahaifiyar da ta mata Allah sai ya karba mata to kenan an nuna mana mu al'ummar manzon Allah tun daga annabawan farko ma ga abin da suke ko manzon mu ga abin da tabbatar mana da shi daga an makaiwa kan karɓi dan ko ƴar sai kuma su addu'a ta neman ɗari daga shaytan da kuma neman Allah ya sa masa albarka daga cikin addu'a da tabbata annabi kan yi wa yara ƙanana wanda ba sa iya magana zai karɓi yaro in namiji ne sai ya ce udizuka bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa sau uku kawai ka gama saboda komai na manzon Allah sauki ne da shi in ka ga an baka wata addu'a mai wahala an ce ka je ka yi wani nau'in wuri bi kafa 144,400 da guda hudu to ba na manzon Allah ba ne ba na manzon Allah ba ne na manzon Allah sauki ne da shi kuma daga an faɗa za ka ji ka haddace komai rashin karatunka yanzu wannan kalmar a'uzu wa uizuka bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa ban jin ba na zai iya karanta ta yanzu ko da baka taɓa ji ba da to wannan addu'ar kuma za ka ci gaba da yi wa ita wannan jaririya a matsayinka na uba da safe sau uku da la'asariya ma sau uku saboda neman tsari na musifin duniya kamar ya tabbata a sunna cewa kai in ka waye gari da safe bayan sallar asuba ai akwai addu'ar da annabi ya karantar da mu kai dan nema kanka ta kariya ko kuma da asar ma ba Allah sai kuma ka zauna kai a kallaka ka ce wannan addu'ar a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa sau uku kai karan kanka kenan in dan ka zaka wanda ba yaro ne karimi ko jariri ne sai ka ce ku izuka bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa to kuma wannan ƴa mata ce ya zaka ce sai ka ce u izuki bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa to ya'an naka ƴan biyu ne ya zaka musu ku izu kuma bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa to ƴan biyu ne kuma mata aga duka a larabci akwai ko aga sai ka koma gurin ustazin angwar ku ya koya maka larabci ke kana ce masa ya shakku ka ce koya maka larabci da ake dan garke duka dan faba abu da dinka ce ina nema miki tsarin Allah sai ka tana mu ina nema maka aga ka san da dani sai ya halitta mu cikin koya saboda addinin musulunci da rabin addini kuka ce ya kamata ku kusan kuka ce ya kamata duk musulmi ya larabci na farko yaran qur'ani ne na biyu shi Allah ya zaba ya farfa Qur'ani da shi na uku yaran manzon Allah ne na hudu yaran aljanna ne ba ga matasu ko ya iya shi alal aqalli bi wadansu abubuwa ne masu dan kusa da ka iya ko da baka zama jiftin ba da ko san da miri da aka ka iya ba ga wannan addu'ar a matsayin ka na uba haƙi ne akan ka kaga cewa da safa an yi jaririyar ka amma da mu shi ne yawanci muna baro mata aiki wani lokaci kula da yaro aiki ne ba dan kankani ba har ka rinka cewa tayi ha islam mata tsaka ko tayi kaza ko daliba ce ko malama ce ki musu addu'a kai zaka rinka yi da kanka saboda tabbata hadisin manzo Allah da kansa yake wa jikokin sa sayyidina Hassan da Husaini baya ce matan yi su musu dan an nuna maka muhimmancin kula da iyali da kuma dagewa akan aikin da Allah ya daura maka to kai ma zaka rinka musu da kanka ka tafi da safi bayan asuba sai a mata bayan asar ma a mata in dariya zaku yi baccin ku sai a kara mata saboda neman kariya daga shaytan da kuma shaytan da fatan Allah ya samu dace to bayan kaiwa yarka ko danka wannan addu'a ta neman tsari sai akwai abin da ake cewa abin nan huduba da ake wa jariri to menene huduba kamar da ibnu qayyim ya fara tafsirin sa tufatul maudud bi akamil maulud littafi ne dan karami haka madaidaici da ya kawo duk hukuncin da ya shafi aihuwa har zuwa mutum ya gama rayuwa ya mutu a ga kamata a ce mutum ya san shi yace to bayan shi wannan huduba da ake wa yaro me ake cewa ne aka ce abin da ake faɗa shine ana yi wa yaro kiran sallah ne a kunnan sa na dama sai ikama a kunnan hagu shine kai huduba fanka ba za ka ce wa yaron sunanka Tanimu ba na ba shi haka bane wannan ne kawai kiran sallah a kunnan dama ikama a kunnan hagu tare da cewa malamai sun ce hadisin da ya kawo cewa za a yi a kunnuwa biyu akwai launi a cikin sa amma dai ala ayi hali ko a kunne ya kama da dama alhamdulillah yayi saka ce to me hikima akan wannan shine a nakala wa yaro kalmar shahada kalmar tauhidi a kunnan sa daga zuwan sa duniya shine hikimar sa yana zuwa ka bude baki kamar kiran sallah a gan kai idigami da tajwidi sai kai ya ba kuma sai kai wanda kai ya ala ayi halin dai a masa wannan yana da matukar muhimmanci ya ji kalmar Allah da manzon sa a kunnan shine abin da ya fada ji a kunnan sa ina fata an gane sannan abu na gaba akwai at-tahnik shine a samu dibino a tattauna shi yayi laushi sai a sa a bakin yaro idan to shine farkon abin da jariri ya fara shiga cikin cikin sa wannan azamanin manzon Allah da yake raye in akai haihuwa sabai sai su to sai su dauko jaririn su ta hugu manzon Allah sai manzon Allah gashi jiya an muna haihuwa sai manzon Allah karɓi yaron da hannayensa masu albarka ya rungume shi a kirjin sa ya masa wannan at-tahnik din ya sa dibino a bakin sa mai albarka tattauna sai saka wa yaron a cikin bakin sa irin to abinda yaron ya fara sha a duniya shine yawun manzon Allah mai albarka tare da dibino a hade yasa sahabi shi yafi kowa in ka cire annabi ba wanda kai sahabi wannan shine aqidar ahlus sunna din mai zagin sahabi ya shiga uku Allah ya shige shi ka tuna fa ta daga haihuwar ka ba abinda ka fara sha a duniya sai yawun manzon Allah wannan zai shiga wuta ba shi bai tayi wa ya fara rike shi a hannu manzon Allah ne ya masa kuma addu'a to kuma ka zo ka ce wani hidaka zaka zauna lafiya ai ka gamu da bala'i baki kirin makwa to Allah ya shiri masu mu kuma Allah tsare imani to haka wannan suka ce da manzon Allah ya kira ana masa haka saboda an samu hadisi da masu tarin yawa inda muna danyi a wurguje ne ko to amma da manzon Allah ya rasu ba dauko jariri daga wurin gida an yi haihuwa an kawo sa da Abubakar yamar at-tahnik ba saboda suka ce asalin sirrin shine yawun bakin manzon Allah ake nema yanzu kuma ya koma ga Allah ina fata an gane to tunda manzon Allah baya nan kaga an ittifaki a gurin ahlus sunna cewa bayan manzon Allah waye mata daraja sai da Abubakar shi yasa idan ka zo ka zango tun daga sokoton ka to har nan duk inda sokoto yake in ka dace sahabi Abubakar ake nufi to da kan sunan sahabi to kawai Abubakar ake nufi ina fata an gane kowa ya da cewa shine sahabi kuma shine kai Allah kira a matsayin sahabi a cikin Qur'ani duk wani sahabi ya samu sahabi ne saboda darajar sa da Abubakar amma duk da haka shi ba dauko jariri an kamar dan ya samar ayyamar at-tahnik ba saboda asalin abin da ake neman ne shi din ya koma ga Allah ina fata an gane amma suka ce malamai to tunda har manzon Allah yayi duk da babu yawun sa yanzu a duniya ba za a samu ba to babu laifi kai a matsayin ka na uba ko kuma kuna tare da mahaifinka a gida an maka haihuwa to za a yi wa yaro at-tahnik din a taula dibino a samar a baki to sai dai idan za a yi at-tahnik dole fa a samu mutumin da aka san mai tsafta ne na fata an gane in kai ma uban wani baka asuwaki baka buroshi to ba za ka yi yaro ba saboda kai abin da yake rayuwa a bakin ka zauna lafiya in yi ga cikin yaro kuma guba ne danja ce na fata an gane in kuma wani za ka ba mu a matsayin ko baban naku ne ko malamin ku ne ko wani yayan ku ne to fa ka tabbatar mutum ne mai tsantsar tsafta ba ma abocin cungora jimin wada'imin bane kasan muna da wata dabi'a wanda ba musulunci bane fara da ta kazanta ba musulunci bane Allah mu ya karantar da mu cewa ba dan tsoron kada ma a wajibta wa al'umma yin asuwaki ba da sai yayi umarni dole in zaka yi sallah alwala guda biyar din salloli biyar sai kai asuwaki dan an nuna maka muhimmancin me tsafta to ga Allah ya kamata a ci kowa da asuwaki kin suka ce kuma shi asuwaki ne ke dole sirrin ma guda biyu ko ko ba ka san baraku a san mutanen tsangane fa muna ba da barafa ba ka san barahin baraku yake rike kundina ne zama la ko ya san bara to ina abin sadaka aka sa tsangara ba sadaka
wala saka kiri suka ce aswaki ne yake da wani abu guda biyu manzo Allah yake cewa mardatul lirabbi wa madahartu lilfanni idan kana aswaki yana jawo Allah ya dade kuma duk abin da mu'mini yake nema a duniya kenan Allah ya dade kai daga Allah ya dade kai shikenan kai tawo in kai langa ada to kai daga kenan kun san daga aiko double chiko to in Allah ya dade kai alhamdulillah haka tawo kenan yace kuma abu na biyu akan aswaki shine madahartu lilfanni yana tsaftace baki dan zaka kiyaye yin brush da makilin to muhimmancin sa da kene aswaki ba tare da cewa in so samu mutum da zamani yazo sai ka rinka yin guda biyu ka taya daga bacci kai makilin dinka da brush dinka zaka yi sallolin ka azhar al-asr magriba duk akwai aswakin ka zaka yi bacci kai aswaki yana sa ka zamu bakin ka dan tulafin sa kalo ba zaka ci tokan hakura ba da wahala ke ciwon hakuri faduwar hakuri da sauran su inda kake da aswaki zaka mutu da hakurin ka ras sannan kuma in kai a matsayin sunna zai sa Allah ya dade shi to haga riba kan riba kenan da haka ga wanda za a ba wa yaro at-tahnit dole a kiyaye mutum ne mai tsafta saboda musulunci shine ta tsafta kar a saka wa yaro wani guba a cikin jikin sa to dan cewa yaro wannan at-tahnit ne ka sa dabino a baki ka tattauna shi sai a saka mar a baki ya shanye shi kenan to sai mataki na gaba bayan wannan shine menene kuma haƙin yaro jariri ko jaririya bayan an haife shi bayan zan faɗa guda biyu shine yaushe ake saka ma yaro suna ya tabbata a sunnar manzon Allah a saka wa yaro suna ran da aka haife shi ana haihuwarsa yana fadowa ka dauka ka gaba daga to sunan tawanci ya halatta kuma ya inganta saboda manzon Allah an masa haihuwa hadisin Bukhari da Muslim da asuba cikin dare aka haihuwa ya zo masallaci da asuba aka sallah sai ji to sahabbansa wulid li al gulam barihatan fasammaytuhu bi ismi abi ibrahim yato sabai a daren jiya an haifa min jariri kuma na samar sunan babana annabi ibrahim kaga tun ajin ya sa sunan kenan yanzu labari yake ba su daka ya halatta ka fadi sunan danka daga an haife shi kuma dama galibi da makowa aka gada na al'ada aikin a haifa yaro maka samar suna wala Allah maka fadi sunan me wa kun yi hira ko da mamar ka ko da baban ka cewa in aka haifa da namiji zamu sa sunan wani in ɗan mace ce kuma ba ta sunan wanci ba duk ana yi ba to ga gargaɗi wannan shi ma duk ya rata idan kuma baka fada a wannan ranar farkon haihuwa ba to za a bar suna sai ranar 7 ga haihuwa kamar yau da ake suna ake fadin suna ga yau kenan ko to sai fadi sunan yaro ko yarinya amma in zaka fada ranar 7 to ana so ne sai bayan an yanka dabbar aqiqarsa ita kuma aqiqa da ake suna da ita hukuncin ta daya da dabbar da alata ilayya da ita dole a samu dabba lafiyayya mai 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 sura mai kyau wanda ba su da wani nakasu da ya bayyana na zahiri na yankewar kunne ko gurguntaka ko tsokewar ido da sauransu ko kaho ya kare in ya mace ce a sunna in ka samu rago a ka yanka ko cinkiya daya yayi shi kuma da namiji haƙƙinsa in dai akwai arziki shine rago guda biyu ko dabbobi guda biyu kuma babu damuwa kai da rago ko kai da cinkiya to akwai al'ada cewa wai idan mace ce ka yanka mata abin da namiji kidan kamar cinkiya ko akwai kamar na kasu to babu wani kasu a shari'a duk wanda kai a cikin guda biyu yayi abin da kake so shine kawai dabbarin to lafiyar dabba ce mai koshi ba kanjiman miya ba ba mai illa ba ina fata an gane to sai a yanka kamar da Allah ya yanka wa sadana Hassan da aka haife shi ya yanka masa ragunan shi guda biyu kuma sai ta sunan sa Hassan bayan shekara daya ko wasu watanni sai kuma ka haifi Husaini Hassan ba MB bane su mun dauka MB ne ko yawanci ba MB bane an haife sa ya da kani tsakanin su da babu ne sakamakon shi yawanci shekara ɗaya wala Allah sai kuma aka haifi Husaini shi ma yanka masa raguna biyu ko da sunan sa Husaini to kuma sai ka yanka dabbar sai ka fada sunan yar ta sunan ta wanci ba a daukan naman da aka yanka na suna ayi wani abu da shi ne matsayin kudi ko saidawa yadda ka san da hukuncin lagwalayya kaga ba a saida komai shi a sunna kuma ba a biyan mahauci da wani abu na naman a matsayin kudin aikin sa sai da ka biya shi kudin sa kuma ka bashi sadakar nama idan kana da ra'ayi fatar ma ba a sayarwa sai da ka bayar sadaka duka wani suka ce malamai ana so a yi sadaka da yawa ne misali yanzu an maka yi wa kayan ka dabbar an fade sai ka ɗauki fatar ka dubi wanda tijan gurku da kasan dawa mai karamin karfi ne sai ba babba wani ga wannan aihuwa aka mun yi suna ne ga fatar ka sayar wallahi ta haiba da kusis yaje sayar 500 ko 1000 sai tuni dadi ni mamaki kuma zai addu'o'i masu yawa ga wannan haihuwar da aka yi kuma zai dade bai manta ba karhen ta ma zaka yarinya suna mai albarka haka shi kenan kawai to ma'ana da ka yada alheri domin nema zuri'arka addu'o'in bayin Allah to suka bada sadakarta sannan ranar bakwai din nan ya halatta ayi tabbata a sunna cewa duk wani abu da aka san cuta ne a jikin shi jariri ko jaririya to a cire mari misali gashin kai da aka yi mutun da shi wannan gashin a sunna shine aske shi zai dabi'a ta boko ta wayewa ta kawo cewa wai in aka yi abaci sai a ce abu ta kada abaci a ci to wannan karke da shi manzo Allah ya ce a aske ba ruwanka da maganar wani kuma ga ta manzon Allah ina suka ce da kullu qaulin inda qauli muhammad in a ce manzo Allah ya faɗi magana to kar ma ka kula kowa kar ka yi manzo domin shi kake so ka ga muri shi dan tashin kiyama zaka ga rara irin yau a nemo wanzani yayi wa yarinyar aski in ma namiji ne mar aski shi kuma gashin sai a dunkule shi a auna nauyin sa da kudi shi ko kaga sai a bayar sadaka shi ma kaga yanzu kamar wannan mallam Umar sai a je a dunkule ya gashin ko tun daga honorable attajiri ba sai ka daloli ba a rika auna kudin da shi wanda ke ta daloli shi ba da kudin talaka yake wa aiki ko to Allah ya bar jagora eh to sai a dauki kudi a auna nauyin gashin da shi shi kuma a gurin aunawar to kai ka san aiki marka arziki shi kuma Allah da ya baka arziki ya san kuma nauyin abin da ya baka yasa Allah ya ce li yunfik zu sa'atin min sa'ati wa man qadara lahu rizqahu fa wal yunfik mimma sha'allah ka ciyar da irin wadatar da Allah ya baka in zaka yi daukan 1,000 kana auna wannan nauyin gashin misali ka samu skeli ne hannu biyu nan ka sa 1,000 nan ka sa gashi dai balancin ba ka kara 1,000 har da kai iyali zai balance sai ka dauki iya adadin da balance sai ka bada sadaka haga shi ma'anan akwai hikimar cewa ka nema wa da zuri'ar ka ne albarkar bayin Allah yanzu wanda da zaka ba wani fata sai kuma ka duba kai bal ka auna wannan kuma lalla 2,000 ce ko 1,000 ce ko 5,000 ce sai shi ma ka dubo ni shi ma nan a maki bayar da yake saboda yanayin rayuwa sai ka dauko babu wani in gori ke wannan shi ne kudi ne nawa 5,000 nan ne haka dai ce ma ko zakati ka saba da sabaci sai kuma wani irin karatu na mamaki ce manzon Allah ne yace idan aka mutum aihuwa barshi a ba za ka ba wanzan kudin ba yadda shi ka biya kudin aikin sa ai shi aiki ma ina ba san gane haka sai ka ba shi kudin aikin sa yanzu zai ma asci kai kaso da kana za ka ba misali ya wuce kamar 500 kudi huda to sai kuma yayi ma kai yarin ya kawai 2,000 ko kaga ma ihsani sannan kuma wancan kudin ma ka ba wani daban haka duka an samu yaduwar alheri to haka ake so so sai kaga ce babu wani wannan kudin gashi irga nawa ne 1,000 kaza ne nan ne ai haihuwa akamun manzon Allah kuma ya ce idan aka yi yaro aka yi aihuwa a cikin jaririn ko jaririn gashin a auna shi da kudi sai a bayar kudin sadaka shine kai ma sai na kawo ma zaka ji a ce tunda yake bai taɓa yin izala ba sai kai a haka ne ce saboda da yawancin karatun da muke faɗa kawai ake ba aikin gari wannan sunnar har abu da ba zai manta ta ba saboda ka ya ji ta a jikin sa ne ya tashi mai da kosisi ka dauko kudi kace mutum manzo Allah ne sai ayi daga gobe ai aka yi ho a wani gida aka taro ka kai da su to kai ba kai sunnar aka gashi bane ne wata ara gaiwa to haka anan ka koyar da abubuwa guda biyu to sai ka bashi wannan shi ma har ka ne zai cika Allah raya Allah mata alab ya ta addu'a kenan wala Allah wannan wuni da shi da iyalai sa cikin jin dadi har dare saboda wannan kudin da ka bashi na fata an gane sannan kuma shi namun kamar yadda muka faɗa ba a ciran komai a ciki a siyar sai dai al'adar da muka gada a iyaye da kakanni to wannan ta tafi lafiya kalau ne tuna ga dama ana tare dangi ne da ƴan uwa da abokai duk namun mu a tattana shi galibi duk galibi kusan rabe shi ma ake yi zaka wani lokaci abin da mai sake samu daga mai wasu dan kankani ba to wannan da dai ne tunda ya halarta ko ya tabbata a sunna sahabin manzon Allah Amr bin al-As an masa haihuwa an turo shi gwamna a Misra nan Egypt da aka masa haihuwa sai samu raƙumi kasan su Laraba ne wala raƙumi fa hagan da hu miliyan biyu raƙumi ba ne ko ya soke shi aka yanka namu duk aka tara mutane aka walima aka sha aka tashi to haga sunna ne kasa aka maka haihuwa ne da sukuni ka dan kira taron ko ɗan anguwar ku ya dan babba su ko ruwa mai sanyi zana zafin nan ka dan ba mutum da dan abu zai dan zai sai a tashi dan ka nema wa zuri'arka addu'o'i ne mutane kici ina fata an gane to haga wannan abu kenan na gaba shine magana akan dabbar suna to ga wanda kuma waye giri ba shi da su ku bai samu dabbar suna ba to ina mallan suka ce dan mutum aka mara haihuwa wani jaraba ta same bai samu dabbar suna ba tare da cewa fa an yi alatin din tara ta aihu san kusan wata tara tunda Allah ya maka alama cewa mataka ta samu juna za ta aihu kuma ka sa ta aihu Allah da ku to haka mata aka fara kokarin koyaye ne kana dan wani dabarbarinta to ne ka sake kyawar niyya to Allah kuma zai cika maka insha Allah to amma har aka zo wani kadar ta shigo saboda yene ba a samu kuman ba kuma ga lokacin sunan yayi to ya za a yi dole za a faɗi sunan yaro to sai dai wannan dabbar ana binka bashin ta sati biyu akan haihuwa in ka samu dama za ka yanka mutum in babu a sati biyu ko a na uku za ka yanka mutum sai suka ce wasu malamai dabbar hakika ba ta faduwa ga wanda aka haifa sai dai idan gaba ɗaya talauci ne cinye sa saka muke zuriya ma'ana yanzu kamar kai a shekarun ka tashi sai ka ji labari cewa asin da aka haife ka saboda rikicin da aka zo garin ku an kawo hari Allah ya kiyaye kuma gun da ake fara harin nan mara daɗi Allah ya kiyaye shi to ba a samu su kuni an yi wannan yankin ba har abu zo ya riyu ya wuce to a yanzu da girman ka zaka je ka so rago sai ka ka gidanka sai a yanka ba ba sallah ka tawa sallah wani rabon sunan nan shi ya halatta a yake nan da girman ka ma zaka iya wa kanka saboda muhimmancin ta a addinin musulunci kuma duk abin da ake wa dabbar ta suna haka ce ta mara a mata ko da bayan shekara nawa aka yanka ina fata an gane sai abu na gaba dangane da abubuwa dai akan su yara din shine duk mun ana din gaggane ko a dan sallar mutane so akwai hukunci akan fitsarin yara ya tabbata a sunna bambanci tsakanin fitsarin ya mace da fitsarin ya namiji in suna jariri ba su fara cin abinci ba dan hadisi na Aisha da ba cin Bukhari da Muslim zalla na zauna a gidansa a ɗakin shi sai aka kawo masa wata jaririya yarinya karama da aka saba kawai masa addu'o'i ya karbi yarin ya tsora ta kan cinyarsa sai ce fitsari jaririya ce magan mai walakin ba famfas ke muku yawo sai yi masa fitsari sai ce a kawo ruwa bai fada ba bai zagi ba sallallahu alaihi wasallam aga yanzu mu da zaka ce yar ki tunta saka zaka kuma yar ka ce waya ba ta yar kai ne ka ba ta yar kuma ka zo ta ma fitsari kana ta mai mita ita ba ta shekara biyu ko uku da ta a jikin ta amanne ko ba ta gajiya amma ke amma fitsari guda ɗaya ta musu ba to sai mun zalace a kawo ruwa kawai sai zuba a fitsarin yare sai aka murza aka matsa shi kenan wata ran kusa kawo ɗaya namiji jariri shi kuma da fitsari shi ya zace a kawo ruwa da ya zuba kawai bai murza ya matsa ba sai ka gane bambanci tsakanin hukuncin fitsarin jaririya da fitsarin namiji jariri da miji amma suka ce wannan hukuncin kafin su fara cin abinci ne in suka fara cin abinci hukuncin fitsarin su duka ɗaya ne dole sai an murza a matsa gurin na fata an gane za ka karkata da hankalinka da ta fitsari kawai ka zuba ruwa ka matsa in ma mai cire a wanki aka cire shikenan zai wuce kai ma da kai wasu ita kuma da ma duniya a dahi ce to wanda aka zuba kai ma ka za ka zuba ka dauka ina fata an gane to haga wannan kenan sannan abu na gaba shine dangane da tarbiyyantar ita zuri'ar da Allah ya baka ita haihuwa kan nan ka ambata a wancan ayar haga kyauta ce ta Allah wata amana ce Allah ya baka na wani bawansa ko baiwarsa dinga kula mar da su kamar da kai ma Allah ya baka ya ba da kai ajiya wa waɗansu suka kula da kai kawo mutum da ka a yanzu ina fata an gane to galibi mu mun gaji ɗabi'a cewa ɗabi'ar mu tun daga zamanin jahiliyyar Laraba har zuwa yau mutane sun fi son ƴaƴa maza akan ƴaƴa mata saka kora a gidansa ya fi fifita ƴaƴansa maza akan ƴaƴa mata wanda kuma kuskure ne wanda a sunna su ake ka fifita ƴa mace a gun kula da tarbiyya da damuwa sama da ɗana miji saboda abu guda biyu na farko ita mace ita ce uwa ta duk al'umma so a mata wani tsarin da ta haifi ƴaƴa ta rike su mata nagarta suka ce ita mace ita ce uwa ko makaranta ta farko ta dukkan al'umma suka ce mutanen duniya kashi biyu ne maza mata to rabi mata ne su kuma sauran rabin ƴaƴan matan na fata kun gani to kaga a cikin ita mace ta linka namiji daraja a wannan bare saboda duk wanda ka gani a duniya ya zama wani abu to akwai taimako na farko da ya samu abun mahaifiyarsa ko madadin mahaifiyarsa duk wanda ka ga ta nasara a duniya to sai ya samu wani tasiri daga gurin mace in ma mamarsa in ma mariƙiyarsa in ma ya gumi da wata mata mai nagarta tana sai ta masa kwalwa mai kyau amma ɗan namiji baya iyawa ya zama daidai in babu tsakon kuma tasiri da kansa na fata an gane to haka sai ka kokarin ba wannan yar taka tarbiyya ta musamman duk wanda ya aure ta zai ji daɗin zama da ita kuma zai yi madalar da ya aure wanci kuma ƴaƴanta su alfahari da ta matsayin uwa wani daga cikin masu aure ba ana zuwa ziyarar abin nan gaisuwar sarki ba da sallah da sa da yaje gidan sarkin sa da safi idan aka zauna da asr ma sai ƙara koma a bisa yanzu ba ka zo bane to la ba ƙara dawowa ne ƙara da shi aka ce misali saboda mu'amalar da ƴar take mar na daraja da mutunci sai da shi single gaisuwa ma ta yi kaɗan ya kamata a sallah ya yi sallah gaisuwa su biyar a ɗaya to haka dadin zaman da yazo da yasa ne yasa yake gode masa amma akwai saboda bala'in ta ko baba ma baka tuno ba wala Allah ma ka ji kana jin haushin sa meiwa ma ka ji dama zaka sake ta ba da wasu abubuwa ba duk ana irin wannan abu ba suka ce kuma sannan gashi Allah ya faɗa mana cewa ita ya mace mata wani tsari na san kulliya da dawainiya yanzu kina da yaya mata za ka ganin sun so samu ne ya kamata duk sati daya ko sati biyu a musu ci sai ta gashin su a wanke gashin nan haga gurin wanke dole an yi da so samu ne a so man wanke gashi zai fita da ti da kaza a sa man kitso a yi kitso a biya mai kitso sannan a mata lalle ba haka ba ne amma an ka samu duna fahina ruwan sa ya fito daga shi yake zaune tawo a gurin ba inda ba zai shiga ba ba zuwa ruwan sa mai amma zaka bar aikin mata zama haka ba za ki yi duka zama haka ba dole ka mata ne dan kunne gazal koda waye wani shi ne tsibiyar ya mace sai sallah ke cewa a faman yune shi kuɗi shi yake ko fi ka sama gayar mubin ita an halitta ya mace na akan rayuwa akan ado kuma shine asalin mace ado da kalkali to idan baban ta bai dauki dawainiyar yi mata wannan adam ba take karama ya bar abin a sake ga ta shi uwarta kamar tabiyar da wadin suke da yawa daga cikin mutane shi ba ruwan hiri matar sa matar ma ba sai mata kan adam ba ta yasta so ba ruwan shi ko shi da kutu to ta tore shi ko ta kaza shi wa to ni kenan kamar wani daci shi to ne manufarsa a duniya dan adam ko ba haka yake rayuwa ba ba to bane mun famu mu a rayuwa na farko addinin ka na biyu tarbiyarka tukunna zo maganar abinci shi kansa abinci ko tsanna ne fadi ya ake neman sa ya ake cin sa ma abinci kar ya zama shi ne priority ka ce shi tafi damuwa da shi a duniya wannan kaga ba dabi'ar mutumin bace dabi'ar dabba ce so kaga ya bar matsar abun matar kuma tana kulle kulle ta sai da gawayi ta sai da waye haka take fama da ranta ta sai mata dan kunne sarka to haka har abin ta fara girma yarinyar uwar kuma yayin mai wa yayin matan sun fiyewa saboda galibi kusan kwala ga yayin sa mata sun kuma rayuwa galibi to ba sai kwantar din su ta sun fi karfin arzikin ta kuma shi baya kawo subsidy baban za ta fara fitowa waje ta fara kawo manzalin budurwa wani yana santa zai fara bata ne kuɗi zai fara mata hidima zai fara sai mata kaza za ta fara ta alaka da shefe da gidi tunani tun ba mutumin kirki ba na karshe me zai faru ko na kirkin ne yau da gobe ana yawan hadin me ba zai faru ba zai canja mata dabi'u da halayen saboda kai ka bar damar ka amma ka dauka a ranka cewa Allah da ban ya mata zaba ta yayi kuma ina so wannan abin da manzon Allah ya faɗa in samu ajali saboda su zan tsaya ne aiki shi sama zalafi wanda ya hakuri da dawainiyar su saboda sa da dawainiyar su ne yawa kiso lalle waye kudin kaza haka kawai ka zai ka ce ku zo a je a sokan kulliya me ake saidawa ana saida kaza ba ku rubuta mu a je ka soka musu dan kar su gani a gunka wasu biyar amma tana sha'awar ta ga kayan kwalliya a rayuwarta to dan kai kana so mata na ranta daga wata idan kana so mata yaya wani zai yarda kayan kwalliya ko ka san da yawa daga kesu da ake samu na ana yi ayya mata ciki wannan kesu ne saurayin ce ke ki sai mata komai zai bikin kota ya san kota ce da ganta wata irin ta kefa nikan ba zan je ba saboda ban da kudin anko haka ta faɗa shi kuma da roye ce yana san ta zai ji so a tamfa mafi kankanta a tamfa za 10,000 shawana ya so ya ba ta gafar ɗinki 5,000 ya ba ta ya ta ji daɗi murna ko to me zai request din abin da hana shi ka ga to ya bar wannan kofar iyaye ne maza laifin maza ne yasa galibin ilimi da yake amma da laifin iyaye maza ne matar ma ya wulakanta wani fara ban gidi matar sa kayan kulliya tun tana amarya tun na fas duk kuma ta dabiyar ta ba ta tsufa eh dan kai ka tsufar da ita aka samu ni dan dagaje ni ke so hikin ta ga uku amma ba ta fata inda ya tace abinci ta koshi za ta sa kaya ta kulliya aka ta kautar da ita na ba ta an gane to haka dole a matsayin kan uba ka fita da wannan gabar dawainiyar ya mace daban da dawainiyar da namiji saka tun ga san ganewa in zaka ba danka misali zaka masa hidimar 1,000 to ya mace kamata ya kamata hidimar 2,000 ko 3,000 saboda bukatun su ba ɗaya bane shi da gaje gumbe a cikin ya bada ɗari ma zamar asir space in na gaba ma ta masa ta tsamin tsale space ta mai tafa kitsan ma kala kala lallan ma kala kala ne akwai lallan 10,000 za zana ma kawa kafa da hannu 10,000 an lashe kudin kuma tana sha'awa haka to haka dole sai uba ya tsaya da wannan gabar kenan sannan abu na biyu shine ka damu da addini da tun tana karama shi kuma suka ce addini shine ka ciyar da ita ta halal tun tana karama kuna sanar da hadisin da manzo Allah faɗa cewa ya faɗi dogon hadisi inna ta'ala tayyibun wa la yaqbulu la tayyiban kaza kaza sai ya ce wa thumma dhakara rajulan yu'ilu safara ash'asa akbara ya mutu din ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa guzziya bil haram fa anna sulabu lahu saboda baya cin daga cin abin da sai Allah ba zai taba dosa ba ba a ciyar da shi daga halal mutum asali so daga tsamarin kike makan mutum akan zuri'ar sa shine ciyar da su da halal a matsayin ka na uba ka ciyar da zuri'ar ka halal kuma ka rike su a bisa arzikin da Allah ya ma idan kana da arzikin ka siya musu lashin 100 in ka kai matsayi ka siya mata Allah ne ya baka ita ma a gani a jikin sa wannan na Allah ne in kana haddin ka ka so a tamfar 2000 to ka so ka bata ka so ka bata shine arzikin ka kuma ta rinka alfahari da kai matsayin uba ta san cewa ba wai har sallah kake mata kaya ba sallah gaba da ba biya ki ba ya kuma musulunci layya azumi to a tamfar biya ka sai kenan sai shekara haka ya buzuyi wa dole bayan wata uku a daita da didi a so wani sallah kuma ka to wannan babban sallah ta aba sallah wace na so ne kar ku yi ado ka ji dadi a ransu suna kaunar ka suna ma addu'a ta gari so ko mutuwa kai za su na maka addu'o'i na alkhairi ina fata an gane to haka dai wannan gaba ta fi kowace muhimmanci da ya kamata mu lura da shi a matsayin mu na iyaye ko mu gane cewa zuri'a da Allah baka amana ta Allah baka ba daidai bane da ranka da lafiyarka ka bar ƴaƴanka a cikin kasance dole kana musu gurin zama abinci sutura ilimin addini da kuma kare shigar su da fitar su don gudun kasu su shiga cikin halaka da fatan Allah ya sa albarka wannan haihuwar da aka yi sauran haihuwar da aka mana gabaki Allah albarkace su mata masu juna biyu da suke kan tafe muna musu fatan Allah su islami lafiya Allah ba mu kasar mu lafiya da zama lafiya da cigaban arziki dukkan musiku da suke tinkarar mu Allah mana maganin su masu ayyuka na gonaki da na kasuwanni duka Allah bunƙasa mana ya sa mana albarka Allah raba mu da kankanika subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah Thank you.